ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من هذا أولنا رانا تجمع shida ga watan Rabiul Awwal hijira 1442 23 ga watan 10 2020 mai da muka saba a wannan masallaci na An-Nur a wancan karan mun dauko bayani akan hudubar bankwana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gabatar a ranar 9 ga watan Zulhijja shekara ta 10 bayan hijira tsakanin wannan khutuba da wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata uku ne kawai shi yasa wannan khutuba malamai suka ba ta muhimmanci saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce me yiwuwa ba zan sake haduwa da ku ba bayan wannan hudu ba da haka ya tattako abubuwa da yawa da al'ummarsa suke bukata su sani game da abin da ya shafi rayuwarsu tsakaninsu da kansu da kuma tsakaninsu da Allah da ya halicce su kuma malamai sun ce su alaƙoƙin mutum alaƙoƙi ne guda 13 dan adam alaƙoƙinsa guda 13 ne na farko akwai alaƙarka da kanka kai mutum kai akan kanka kada ka cuci kanka kakka zalunci kanka kakka kashe kanka kakka azabtar da kanka duk abin da zai cutar da kanka kakka yi Allah da ya halicce ka yace wala taqtulu anfusakum kakku kashe kanku ni ma da na halicce ku ban ce ku kashe kanku ba da haka Malam Ibnu Qayyim yace duk abin da zai bayu zuwa ga nakasar rai ko azabtar da rai ko cutar da rai ko zaluntar rai musulunci bai san shi ba yace kai hatta kai idan da kana tafiya da takalmi sai ɗaya ya tsinke to musulunci ya ce ka cire ɗaya kada ka dinga tafiya kafarka ɗaya da takalmi ɗaya babu takalmi domin wacce take ba takalmin ana zaluntar ta to dan a samu balance sai aka ce ko ka sa takalman gaba ɗaya ko ka cire su gaba ɗaya amma musulunci bai yarda da tafiya da warin takalmi ba sannan na biyu idan kana zaune a guri sai inuwa ta zo ta raba ka rabi ya zama rabinka a rana rabinka a inuwa to musulunci bai yarda da wannan zaman ba ko ka shiga inuwa baki ɗaya ko ka shiga rana baki ɗaya sannan wajen aski yace ba a yarda ka aske wani bangare a kanka ka ba wani bangare da suma ba ko ka bar ta gaba daya ko ka aske ta gaba daya saboda samun wani bangare da suma wani babu ba a samu banan musulunci ko bai yarda da wani sanacin atibin nabawi ya kawo cewa mutum sai ya kiyaye wa kansa wasu abubuwa guda 10 yace in ka ji yunwa ka ci abinci mutukar ba azumi kake ba in ka ji kishirwa ka sha ruwa mutukar ba azumi kake in ka ji bacci ka je ka kwanta in ka matsu kana jin bayan gida ko ka matsu kana jin bawali to ka je kai har ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu talla ga wanda ya matsu yana jin bawali ko ya matsu yana jin bahaya to yaje yayi kafin ya salla koda zai rasa ladan koda zai rasa jami Allah zai rubuta masa ladan jami in yaje ya biya waccan bukata ba a yadda ana salla kaman matsi ka rike kace bari dai in daure a gama sallan nan to wannan sallar taka tana cikin garabi don na farko ba nutsuwa ba cikakken sujjada ba cikakken ruku'u sannan kuma zaka iya cutar da kanka ta hanyar matsi abinda yake son zai fita yace in ka ji bacci ka je ka kwanta in ka gaji ka huta in ka ji kumallo ko ka ji amai ko ka ji atishawa ko hamma ko bacci ko gajiya yace duk waɗannan abubuwan da za su iya cutar da jiki in ka ji rashin lafiya ka nemi magani ba dauriya bace ba ka da lafiya kace ba za ka sha magani ba ta dawo ibadallah fa inna allaha lam yata'a da'an illa wada'a lahu dawa'an Allah bai saukar da cuta ba kowace irin ce sai da ya saukar mata da magani wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba ya tambayi waɗanda suka sani in ka balaga kai aure shine cikon na goma ki domin a samu mutum ya cika sannan alaƙarka ta biyu alaƙarka da wanda ya halicce ka Allah da ya halicce ka yana so ka so shi ka girmama shi ka yi kwaɗayin rahamarsa ka ji tsoron azabarsa ka bauta masa shi kaɗai manzon da aka aiko maka akwai alaƙarku da shi ka gaskata shi ka yi biyayya ga abin da ya ce a yi ka hannu ga abin da ya ce a bari sannan ka so shi fiye da yadda kake son kanka da yayanka da matanka da duk duniya baki ɗaya sannan kuma ka bi shari'a da koyarwa sannan alaƙarka ta hudu da wanda aka haife ka suka haife ka babanka da babanka bayan Allah da ya halicce ka da manzon Allah da aka turo maka babu wani mai haƙƙi a kanka kamar babanka da babanka in kana son zaman lafiya kana son ka gama da duniya lafiya kana so abinda ka haifa kai ma su bika su mutunta ka su girmama ka su yi maka da'a kakka kuskura ka zama dalilin bakin ciki ko bacin rai ko damuwar iyayenka in ko suka shiga damuwa wallahi sai ka shiga kai in ko ka bata musu mutukar ba saban Allah suka saka ba anan ne kadai Allah ya ce fa lati sai kuma kakka bi su sun ci ka saba amma ba wannan ba wabil walidaini kyautata musu iyaka wasu zama masu fada wasu masu hakuri ko yaya ka samu iyayenka wala ta kullahu ma ufi kakai musu tsawa kakai musu tsaki kai hakuri da su sannan alaƙar ka ta biyar alaƙar ka da ƴaƴan matanka da ka aura idan ka auri mace wanda shi da tafiq din mu akwai haƙoƙi a kanka game da matarka da haƙoƙinta da haƙoƙinka wanda a cikin bayanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hajjatu wada wannan bangaren shine tafiq din mu na yau wato matsayin mace a addinin musulunci uwa ce ya ce mata ce kanwa ce ya ce sannan alaƙarka ta shida alaƙarka da 'yan uwanka wani ba shi kaɗai babansa ya haifa ba yana da shakikai wani yana da li'abbai wani yana da li'ummai abin da ake kira shakikai wanda kuka uwa ɗaya uba ɗaya da su mazansu da mata yayyanka da ƙannanka akwai wanda kuke uba ɗaya da su kowa uwa da tasa akwai wanda kuke uwa ɗaya da su uba kowa da nasa to waɗannan suna da haƙƙi a kanka na zumunta na bakwai akwai kuma abinnan wato ƴaƴan da ka haifa idan ka haifi ƴaƴa waɗannan ƴaƴa da ka haifa suna da haƙƙi a kanka matsayinka na babansu mazansu da mata kai musu tarbiyya ka ba su ilimi ka kula da su har su yi aure wannan kulawar haƙƙi ne alaƙa ce mai kyau sannan na takwas akwai kuma 'yan uwanka musulmi wanda addini ɗaya haɗa ka da su shi musulunci ba shi da boda musulunci na duk duniya ne akwai ɗan uwanka a India akwai ɗan uwanka a China akwai ɗan uwanka a America akwai ɗan uwanka wannan ɗan uwa taka ta aƙida innamal mu'minuna ikhwa dukkan mu'minai wanda suka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah suka yadda da Allah a matsayin abin bauta suka yadda manzon Allah shine manzon Allah suka yadda Qur'ani suka yadda da musulunci suke zuwa Makka suke daukan azumi suka dudar ku na musulunci biyar duk inda suke yin juna ne sannan na tara akwai in kuntaka ta makota wanda kuka yi makota da su makocinka makoci iri uku ne akwai makocinka musulmi dan uwanka akwai makocinka musulmi ba dan uwanka ba akwai makocinka wanda ba musulmi ba shi din da ba musulmi ba yana da haƙƙoƙi da yawa akan taya shi farin ciki ka taya shi bakin ciki ka je ka duba shi bai da lafiya in yana jin yunwa ka bashi abinci in yana jin kishirwa ka bashi ruwa in bai da sutura ka bashi in ya nemi taimakon kuɗi ka bashi in ya nemi wani agaji kai masa in an ce bashi da lafiya ka je ka duba shi in an masa mutuwa ka je kai masa sori wannan haƙƙinsa ne waɗannan haƙƙoƙi su ne haƙƙi na tara na goma haƙƙoƙin waɗanda suke abokan zama a cikin ƙasa waɗanda muka bambanta da su ko a yare ko muka bambanta da su a addini ko muka bambanta da su a gurin zama kasancewa muna ƙasa ɗaya muna yanki ɗaya muna guri ɗaya suna da haƙƙoƙi a kanmu wannan haƙƙi musulunci ya kula da shi kada mu cuce su kada mu zalunce su kada mu haince su kan mu cuci kanmu cutar kanmu shine mu nuna musu wani hali da ba irin na addinin mu ba yadda za su kyamace mu kan mu zama masu cin amana ko masu ƙarya ko masu haƙinci ko masu zalunci yadda da an faɗe mu kowa zai kyamace mu ya kyamaci shiga addinin mu to kada mu yi wannan na goma ko na sha ɗaya mu'amalarmu da waɗanda suke ma'aikatanmu wani yana maka aiki direbanka ne wani yana maka aiki mai gadinka ne wani yana maka aiki a kamfaninka wani a gidanka wani ƴaƴanka yake wa aiki wani mama taka yake wa aiki 25 ga wata ya samu albashin ka kuma a ce wannan dan tana aiki a gida yara su yi mata tsawa ko su zage ta ko su wulaƙanta ta ta ma wataƙila haifi baban nasu ko baban su to kada mutum dan yana aiki a gidansa ko yana tuka ka a matsayin direba ka dinga matsawa kana tozarta shi dan talaka ne shi yana tuka ka mutunta shi ga yana da mutunci kada mutumin dan yana maka gadi dauke shi a wulakanci dan kai Allah ya maka arziki kana cikin gida da matarka shi ko yana bakin kofa yana ma gadi to Allah ne ya aje maka shi anan kai ya maka arziki ka shiga ciki shi kuma ya masa arzikin da zai zo ya ci a gidanka to kakka wulakanta shi ka daka matsawa kai masa kaza ya gaishe kama kana shishan kunu kana ɓata rai ko kallonsa ba za ka yi ba saboda kai babban mutum ne a wajen Allah wata ƙila mai gadin na jika saboda haka ba a jaka wulaƙanta wannan na 12 dabbobi musulunci bai yarda mu azabtar da dabba ba har ma ina karanta a cikin mawsu'atul fiqhil islami yace idan mutum yana kiwo maƙocinka ne yake kiwon awaki sai ya basu babu abinci to ya halatta a musulunci ka kai shi ƙara kotu ka ce alƙali ina ƙara maƙocina a ce me yayi ka ce kwana da yawa na ji dabbobinsu suna ta kuka bai basu abinci sai a kira shi a musulunci ko ya ciyar da waɗannan dabbobi ko ya ciyar da su amma ba a yarda da yi wa dabba azaba ba akwai matar da ta shiga wuta saboda kare awa saboda mage akwai wacce ta shiga aljanna saboda kare kare ne dalilin shigarta aljanna wannan ko mage ce dalilin shigarta wuta mai jawo ta ita waccan mage ta gani sai ta kama ta sa igiya ta ɗaure mata kafa ta tafiya sai ta birgima ba mai kwance ta ba abinci ga ɗauri har ta mutu a haka sai Allah ya ce wannan ba ta fito sai aljanna kuma gidan masu tausayi waccan kuma kishirwa take ji sai ta ga babu guga a bakin rijiya ta shiga rijiyar ta ɗebo ruwa ta sha za ta tafi sai ta ga kare shi ma yana jin kishirwa sai ta koma rijiyar ta ɗebo ruwa ta bashi ya sha fashakarallahu laha faghfara laha sai Allah ya ce mata na gode miki kuma na yi miki gafara ba karan Allah ya duba ba tausayin sai sahabbai suka ce ya rasulullah yanzu za a dinga bamu lada hatta akan dabbobi
manzo Allah sai ce fi kulli zikabidin rataba sadaka duk abin da ke da hanta a cikin sa wanda in ya sha zai ji dadi in ya ci zai ji dadi in kai masa zan Allah zai baka dadi kai hatta ka ce ma ragonka ko akuyarka ko tunkiyarka ko abun hawa ragumanka ko jakinka ko alfadarinka ko dokinka in ka ce Allah ya kine ma albarka musulunci bai da ka kine wa wannan dabbar yau ma akwai ranar da ake tafiya da wata dabba sai wata sahabiya ta ce kai wannan raƙumi Allah ya tsine ma sai da wuce kai ku tsaya wace ce ta tsine wa raƙumanta ta ce gani ce ta fita daga tawagata ba zan tafi da tsinan nan abu ba ce ta tsine mai ya hana a dinga yi wa dabba lalal da wuta a dinga ɗaukan ƙarfe a sa a wuta sai ya yi ja tsakiya ta ce ka a yi duk wannan haƙƙin dabbobi ne sannan ya koma kan tsirrai shi ne hacci ne alaƙa ta 13 hatta tsuro annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a kashe tsuro ya ce a yi shuka bishiyoyi akwai lada in dabba ta ci ko mutum ya ci ko ɗan adam ya ci Allah zai baka lada kuma ya hana mutum ya je ya kashi a bakin ruwa ko ya je ya yi a kan hanya ko ya fi tsari a cikin inda mutane suke shan ruwa ko suke amfani da shi ya hana ya ce duk wanda ya je ya yi bayan gida a kan hanya ko a gindin rijiya inda mutane suke sharuwa ko a gindin bishiya inda mutane suke hutawa duk wanda ya tsine masa sai Allah ya kafa tsinuwa inda kenan ba a yi da ƙazanta ta kan tituna da zubar da shara da bola da muke yi musulunci ya hana sannan na ƙarshe na 14 magana alaƙanmu hatta da hanyoyinmu da yanayinmu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk mutumin da ya zama shi ne dalilin gurɓata hatta ƙasa iyakarka da gidan wani ita in ka ci wannan sai Allah ya bankwaro ƙasar gaba ki ya ɗora maka ita ranar kiyama duk da an ce wannan Najeriya kasan mu ce to duk abin da zai lalata wannan kasa ko ya gurɓata ta ko ya tozarta ta ko ya wulakanta ta wannan haƙƙi ne mu kiyaye mutuncin wannan abu to na ƙarshe shine alaƙar mu da shugabanninmu shugabanci duk wanda Allah ya ɗora mu shugabanci ko da na masallacin nan ne ko na wani kamfani ne ko na wata local government ne ko na wata ƙasa ko na wani jiha yana da haƙƙi akan mu na da haƙƙi akan haƙƙinmu ya saurare mu haƙƙinmu ne masa addu'a mu ba shi shawara mu kuma yi masa nasiha don in waɗannan suka tsaya al'umma ta tsaya wannan su ne saƙonnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake isarwa din ka zagaya ka zagayo sai kaga akan nan ake tafiya to a cikin wannan haji ta ban kwana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓo maganan mata yace wattaqullaha fin nisa ku ji tsoron Allah a cikin harkar mata yace domin kun aure su a kan ƙa'ida da littafin Allah kun kuma tare da su a kan littafin Allah ku kuna da haƙƙi a kansu suna da haƙƙi a kansu daga cikin haƙƙoƙinku a kansu kada su ba kowa izini ya shiga gidajenku sai da yardarku da amincewarku kada su yi duk wani abu ba tare da sun tuntuɓe ku ku kuma haƙƙinsu da ciyar da su da tufatar da su da mutunta su in sun muku nishuzi ma'ana sun muku tawaye sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi matakai guda uku da alƙur'ani ya faɗa wajen ladabtarwa to wannan shine gutsiran gurin da za mu tattauna a cikin wannan lokaci namu muna fata Allah ya mana muwaffaqa ita mace malamai sun ce kamar sanda ce ko ka jingine ta ko ka kafe ta amma ka tsaya haka faɗuwa za ta ita ko mace guda uku ce ƴarka matarka babanka duk sunansu mace amma ko ce da matsayinta ƴarka kai mata kyakkyawar tarbiya matarka kai mata kyakkyawar ruku babak kai mata kyakkyawar biyayya wani zai gama sallar sa kaf ya gama azumin sa kaf ya gama hajjin sa kaf amma ya je shiga wuta saboda matarsa ko je ya shiga wuta saboda babarsa, ko je ya shiga wuta saboda yarsa. Idan Allah ya baka ya mace, to ya baka lafiyar shiga aljanna, amma sai kai aiki. Duk mai ya mace, to ya samu lafiyar shiga aljanna. Wata rana na Aisha, Allah ya ƙara mata yarda, tana zaune sai ga wata mata ta shigo da ƴaƴanta mata guda biyu, sai ta ce taimako nake nema. Nana Aisha ta shiga ɗaki ta ɗauko dabino guda uku ta ba ta, tana ganin ikon Allah. Sai ta ba wa ɗaya ƴar dabino ɗaya, ta ba ɗaya ƴar dabino ɗaya, ta cire ɗan ɓallon nan za ta sa a baki, yaran har sun cinye nasu, suka ce babu ƙara mana. Sai ta yi murmushi, sai ta fito da na bakin nasu, ta tsaga shi biyu, ta ba wannan rabi, ta ba wannan rabi. Su ƴaƴan kowace ta ci dabino ɗaya da rabi, uwar ta haƙura. Wanda abu sai ya zauna mana na Aisha a zuciya, tana ta jira manzon Allah ya shigo sallallahu alaihi wasallam ta bashi wannan labari. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo, ta ce na ga abin mamaki, wata mata ta shigo da ƴaƴanta mata guda biyu, ta nemi taimako na ba ta dabino uku, ta ba su ɗaya-ɗaya za ta ci ɗaya, suka cinye nasu, suka nemi ta ƙara musu, har ta sa a baki ta fito da shi ta tsaga ta babba su. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah ya bashi ƴaƴa mata, ya yi haƙuri da su, ya yi musu tarbiyya, ya yi musu tarbiyya, za su kasance kariya gare shi gaban shiga wata rana a ƙiyama. Duk abin da ka ji an ce za a shiga aljanna, to za ka ga abin fa ba kaɗan ba ne. Duk abin da ka ji an ce za a ba da aljanna saboda shi, inna sil'atan lahi zaliya, inna sil'atan lahi aljanna. Don Allah ba ka ‘ya’ya mace, ‘ya’ya mata, ya haɗa ka da aiki, kuma za ka samu lada mai yawa, amma sai ka jajirce tun daga ƙuruciyarsu zuwa tsawonsu, zuwa girmansu, zuwa makarantarsu, duk akan gidanka. Ba za ka huta ba sai ran da ka samu wani mutumin kirki ya zo ya aure ta, kaga ta tare lafiya, ka ce alhamdulillah nauyi ya fita daga kaina, yanzu ka zama matar wani. Amma in kai sakaci ka batta ta tashi ba tarbiya, ana ga kai mutumin kirki ne, salibi ne, amma kuma ƴakka kangarariya, kuma akwai sakacinka a cikin kangarewar, to akwai matsala. Sannan na biyu, matarka, idan za ka yi aure kar ka bi son zuciya. Abinda aka ittifaƙi duk mutumin da zai aure yana so abu huɗu ne: da kyau, da addini, da asali, da kuɗi. Ko mutum bai gaya maka ba wallahi ɗaya daga cikin ukun huɗun nan ne ya kai shi guri, ko bai faɗa ba, ko kuɗi ya gani, ko kyau ya gani, ko tarbiyya ya gani da addini, ko kuma ‘yar juwa na jikan ma da ce ‘yar wata manya ce wanda shi ma zai shiga gaban mota a ce ai mijin wance ce, yau ko a ce ba ta wani shi ne mijin wance, shi ma ya yi daraja saboda ya auri wance. Da ba a gane ne ba, an yi namiji wance, to to kai namijin wance, masha Allah, to shigo daga ciki, tun da ka auri wance shigo ciki. To wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tunkahul mar'atu li arba'in, duk mai auren mace kuɗi ya sa yake aurenta: limaliha wa jamaliha wa hasabiha wa diniha. Wani babban malami ya ce tun aka samu mace ta haɗa huɗun fa, ita san kowa kenan kin wanda ya rasu. In ka ce ba kuɗi ba to akwai addini, in ka ce ba kuɗi ba akwai kyau, sai zama tana da kyau, tana da kuɗi, tana da addini, kuma tana da daraja. Sai wa kanta daraja, daraja iyayen da ko darajarta. To kowa yanzu yana da mata, kuma ya san dalilin da ya sa ya aure ta, da haka mun wuce gurin. To wannan matar taka ita ce dalilin shiga aljannarka ko shiga wutarka. Tana da haƙƙoƙi a kanka, kana da haƙƙoƙi a kanta. Malamai sun kalli wannan hadisi da sauran hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, suka ce matarka tana da haƙƙi guda goma a kanka, kai kana da haƙƙi guda biyar a kanta. Me yasa naka yafi yawa? Kuma haƙƙoƙin nan guda goma kusan takwas duk sun shafi kuɗi. Ka ciyar da ita, kuɗi ne. Ka shayar da ita, kuɗi ne. kai mata tufafi kudi ne ka siyo mata kayan kwalliya ka siyo mata kayan da za ta tsafta ka ba ta gidan da za ta zauna ka kula da lafiyarta ka kula da iliminta kaga tafas daga ciki duk kudi ne sannan ga haƙƙin mu'amala aure sannan kuma ga mu'ashara bil ma'ruf ka kyautata mata wajen zamantakewa kakka dinga mata tsawa kakka dinga zaginta kakka dinga dukanta kakka dinga tozarta ta kakka dinga kaskanta ta maimakon haka ka dinga zama kana hira da ita don ka ji tunaninta ka dinga yaba mata in ta yi girki ko ta yi tsafta ko ta yi kwalliya ko ta yi sallah ko ta kai yara makaranta ka yaba mata sannan ka dinga tafiya da ita lokaci zuwa lokaci ku tafi maka tare ku je umara tare ku tafi kasashen duniya tare kafar ka kafar sannan in kai mata laifi ka ce Allah ya baki hakuri ba zubar da girma bane a kanka wani yace mana ai na huta nace me kai ka huta yace ni yanzu da mace ta zo gaba na sai tana fada sai in tsaya sai ta gaba kaf sai ce Allah ya baki hakuri Allah ya tuke ki yau sa da lafi ya rike sai na je na musifa a gida me nan aka ce kai kaza ki dillin sabo tana lissafa su ta gama kawai ce to Allah ya baki hakuri Allah ya tuke ki kace da na fada ka sai ka tace da lazimi na amma na ce zan duk kowane daya sai na amsa yake sai mu kwana muna balagi da ita duk kowace magana ba ita sa take tunda an ce tana iya fitar da kalma 18,000 a rana daya duk wannan miji ba wuce 4,000 to kaga ai kace za ka riba da ita na ba ci kayar da kaza to saboda haka kun ga ashe kenan a wannan to kai kuma da ka auro ta kana da haƙƙi gumagumai guda biyar zala ji ta a tuhu fi ma amar an tuɗe a hufi ma amar taimaka biyayya in ka ce a yi ta yi in ka ce a bari ta bari in ba ka nan ta tsare maka dukiyarka ta tsare maka mutuncinta sannan ta faranta maka rai in dai mace ta yi abu biyar dinnan kawai ta samu lafiyar aljanna mijin ke ce ki yi ki tashi ki ya ce ki bari in baya nan duk abin da ya shafi dukiyarsa kake bari ta lalace sannan ki tsare masa mutuncinki ki rike masa amanar kanki ki san kima ta aure ce sannan ki faranta masa faranta wannan malamai suka ce abu biyar ne kalmomi masu daɗi suna cikin farantawa tsafta tana cikin farantawa girki yana cikin farantawa kula da kai da iyalanka yana cikin farantawa kula da ƴan uwanka da danginka da bakinka da iyayenka da kowa naka yana cikin abin da zai faranta maka rai shi yasa aka bar shi a bude aka ce an ta surrafa ta faranta masa man idza nazarta ilayha sarrafta in ka kalle ta za ka yi farin ciki sannan uwa ita kuma uwa ita ce komai don ka zauna a cikinta wata tara ko ƙasa da aka ko sama da haka ta yi yunƙurin haihuwarka da kyar ta sha da kyar wannan ba abin wasa ba ce sai annabi ya ce ummuka wata mata ta ce ni ina samun mutum uku a duniya sun ishe ni uba na gari miji na gari ɗa na gari idan ina yarinya baba na ya kula da ni idan na yi aure miji na ya kula da ni idan na tsufa ƴaƴana su kula da ni to ni na sha dama abin da mace take bukata ke uba na gari miji na gari ɗa na gari duk ko ga ƙasarsa ɗaya na gari a cikin ukun nan sai ta tozar don tana ƙarƙashin kulawar mahaifinta kafin ta yi aure tana ƙarƙashin kulawar mijinta in ta yi aure tana ƙarƙashin kulawar ƴaƴanta idan ta tsufa kuma kowanne daga cikin su dinnan umarnin Allah zai dinga kula da ita wannan su ne mata to ita mace kamar yadda muka faɗa tana da haƙƙoƙi ita ma ana da haƙoƙi akan ta dukkan matakan nan da muka faɗa nata guda uku. Mataki na farko, mutum ya san tunda Allah ya halicci Annabi Adam da Hawwa'u, dama ya so a zauna duniya tsakanin namiji da mace. Tunda Allah shi haɗa wannan zaman, to dole a yi haƙuri a zauna. Kuma sannan Allah ya kasa hukunce-hukuncensa kashi uku. Akwai abin da ya shafi mata kaɗai, dokoki ne Allah ya sauka amma da mata kaɗai yake magana. Akwai dokokin da Allah ya saukar da maza kaɗai yake magana. Akwai mafi yawan dokokin da Allah ya saukar sun haɗa maza da mata. Waɗannan dokoki na Allah da ya saukar mu a kan mata, da wanda ya saukar wa mata game da mu ko game da shi, wajibi ne mu karantar da iyalanmu da matanmu waɗannan ƙa'idoji. Ƙa'ida ta farko, mu san cewa a asalin halitta da namiji da mace duk ɗaya ne a wajen Allah. A wajen makoma da namiji da mace duk ɗaya ne a wajen Allah. A wajen sakamako da namiji da mace duk ɗaya ne a wajen Allah. Amma akwai hukunce-hukunce da Allah ya bambanta maza, akwai hukunce-hukunce da Allah ya bambanta mata. Waɗannan hukunce-hukunce da suka shafi maza, Allah ta'ala ce ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Allah ta'ala ya fifita jinsin maza akan jinsin mata, sai ya faɗa dalili, sai ya faɗi dalilai guda biyu. Wannan kiwama sai Allah ya ce shugabanci ya bamu, shugabanci kuma takalif ne ba ta sharif, wahala ce aka ɗora maka, cewa hamman zalar salari salama ya ce wanda yake kara matarsa aka kashe shi ɗan aljanna ne. Wani shirgejin ƙasar zai taɓa maka mata ka sha gaba, ya ɗauke ka yi nana da ƙasa ka sheƙa lahira, to aljanna za ka, saboda ka shiga gaban ka kare matarka. Man kutina duna ahalihi fa huwa shahid. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum li ahli, mafi alherin ku sune mafi alheri ga matansu. Wa ana khairukum li ahli, ni ne mafi alheri ga matana. Nana Aisha Allah ya kara mata yarda take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya shigo gida yana mu'amala da mu a matsayin mu na matansa, dan haka in muna aiki ma kana fi mihnati ahli, fi mihnati ahli, yana shiga cikin harkokin iyalin, in ana aiki ya shiga ayi da shi. Wasu suna ga taimaka wa iyali a cikin aikin gida kamar kaskanci ne, sai ce a ta shanye shi wallahi tare ya kawai biye mata yake yi, to wa za ka biye wa da biye mata yake tare da shi har ma aiki yake mata a gida. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ma matansa aiki a gida, yana shiga cikin harkokinsu, yana jin bukatunsu, yana jin damuwarsu, yana hira da su, har ma yana ba da zama a ba shi labari. Nana Aisha ta taɓa ba Annabi sallallahu alaihi wasallam kissa ta wasu mata guda 11 wanda ake kiransu hadisi Ummu Zar. Ya zauna ya saurari kissa tun daga farko har ƙarshe, bai ce ke ina da aiki ne, sai ta gama kawai ce to ni ne misalin ki ta ƙarshen, shikenan kawai tashi ya fita. Sannan yace ina ganewa in kika yi fushi, ina ganewa idan muna shiri da ke, sai ta wata hanya sai ce yawwa in za ki rantsuwa, in da kina wa rabbi Ibrahim, wa rabbi Ibrahim, to mun dan samu matsala ke. In da kuma kina wa rabbi Muhammad, wa rabbi Muhammad, to mun zauna daidai ke. Sai ce wallahi kuma haka ne, amma sunan ka kawai nake kaurace kai kana zuciya. To wannan mu'amalar ta zamantakewa ba ana nufin mu ɗauki matakai guda biyu mabambantan juna ba. Akwai waɗanda suke sakawa matansu dama har abin ya kai ya wuce haddin shari'a, akwai kuma waɗanda suke gallazawa matansu har ya wuce haddin shari'a, to waɗannan biyu duka halaka ne. Wani zai shagwaba matarsa ya batta abin da ta ga dama take yi. Yanzu akwai wani dokta muna hira da shi a Kano, sai ce mun aini wani aboki na malam yayi wani abu na ma ina so mu hadu da kai tambaye ka nace me yayi yace ai ritaya yayi nace shi irin ritaya yace ta shugabancin gida yace matarsa musibbiya ce sai ranne tara su da ƴaƴan sai yace hajiya yanzu kike shugaba a gidan nan din muna karkashin ki ne da ƴaƴan sai abin da kike ci ya so kada ka kuje raki hauke zauna me za a yi yanzu ita ce mai gidan ita in kina da wani abu da za ki sa ni sai ki gaya mu in ba wani abu da za ki sa ni sai ga masallaci wai shi ya yi haka ne don ya huta shi ne ki ga abokin nasa ai yanzu na huta ba ni da wata matsala Hajji ya ce yanzu komai sai kudin tefa ne yara makaranta fada ni ma in na makaranta yi mun fada kowa yanzu take shugaba a gidan na huta duk ba ku wanda zai gwada ta wasu mil to saboda haka musulunci duk abin da ka ga yayi akwai tsari da ya baka shugabanci sai ce ka zama mai adalci da ya baka shugabanci sai ce ka zama mai amana ka zama mai nuna kauna mai nuna soyayya mai nuna girmamawa kar ka zama mai cin zali shugabancin ka kenan ita ma sai aka ce to an ba ta shugabanci a gida shugabancin ta ita ma ta tsaya ta kula da yara ta kula da mai gida ta kula da harkokin gida to akwai wasu matsaloli guda bakwai da ake kokarin sai an zuga matan musulma na tawaye a kansu matsala ta farko ita ce matsalar rabon gado wasu kan ce to me yasa in musulunci yana girman mace dan me zai sa in an zo rabon gado ya ce a ba ta daya a ba namiji biyu ai kamata yi kowa a ba shi biyu shine an yi daidai amma ta karbi daya namiji ya karbi biyu nan babu adalci sai mu ce a'a ba adalci ne babu ba kai ne baka fahimci me yake kalmar me adalci a gurin ka wajen fassara adalci ne kai baka fahimci adalci ba shi musulunci wannan abin da ka kira ba adalci sunansa ba sunansa daidaito shi kuma adalci a saka komai inda ya dace shi kuma daidaito a daidaita kowa da kowa to shi musulunci adalci yadda da shi ba daidaito ba zan ba ku misali wanda yake da mata biyu ɗaya mai jiki da aka za a ɗinka mata hijabi sai aka ce yaji shida za ta ci ɗaya kuma siririya ce da aka za a mata hijabi aka ce yaji huɗu za ta ci sai siyo yaji goma in zai adalci ya yi kamata ya yi mai jiki a ba ta yaji shida mara jiki a ba ta yaji huɗu in kuma za a yi daidaito ya za a yi a ba wannan biyar a ba wannan biyar to in aka ba wannan biyar ina ta samu ɗaya ta cika in aka ba wannan biyar ya mata yawa in aka ba wannan biyar ya mata kaɗan to ya za a yi shine abinda suke cewa a yi daidaito da mai bukata da mara bukata da wanda yake a raba musu daidai to kaga me ya kamata a yi a nan a daidaito ko adalci adalci ke mai jiki ce tela ya gwada ki ta ce za a baki yaji shida kuma shida ke kuma mara jiki ce an gwada ki an ce yaji hudu ne zai miki daidai ga yaji to ni mai saba cika mun biyu sai ce ke ma zama kuleliya irin ga abinci nan na aji a su je ki cinye ki zan kule da sai a auna ki an ce kin ci shida kaga wannan shine adalci to da aka zo wajen rabon gado Allah adalci yayi ba daidaito ba mace mu ne za mu ci da ita ba ita za ta ci da kanta ba kuma za ta ci da kowa ba littafin da za ka gani da aka ce mace ta ci da wani ko ɗanta ko babanta ko mijinta duk mu za mu ci da ita in tana yarinya wa zai ciyar da ita in tana mata aure wa zai ci da ita in tana uwa wa zai ci da ita ya'yanta to me buƙatar ta ga kuɗi ya zama daidai da namu.
In za a auro ta, wa yake ba da sadaki?
Miji.
Wa yake yin cefane? Wa yake biyan haya? Wa yake lefe? Wa yake biyan kuɗin ruwa? Wa yake biyan kuɗin wuta? Wa yake biyan kuɗin makarantar yara? In za a asibiti, wa ake kawa bil? Duk wa ake kawa?
Miji.
Sai mu ce to da ba dan Allah ne yace ai haka ba, to sai mu gwada na shekara daya a raba gado daidai, a raba daukar nauyin gida daidai. Hajiya, wannan tam din ni na biya kudin yara, tam na gaba ke zaki biya. Wannan shekaran ni na biya kudin haya, shekara mai zuwa ke zaki biya. Ni na siyo buhun shinkafa da ya kare, buhun shinkafa na gaba ke zaki siyo. Kudin mai gadi ni na biya ke zaki biya. Wannan watan ni na sai bil din wuta ke zaki biya a wata na gaba. Mu raba aikin gida daidai waje. Ki rabi rabi. Tefane ki rabi rabi. Kudin yara rabi rabi. Kudin makaranta rabi rabi. Kudin asibiti komai mu raba ne. Kaga wannan mu duk mu Allah ya dora wa. Bai dora miki komai ba. Ko kuma a ce misali a gwada su a ba su biyu, mu a ba mu daya amma su dauna wayin mu. Ko? Su dauna wayin mu. Komai da aka ce a ba su biyun amma su dauna wayin mu. Ya haji Allah mutaka ta lalace, ya za a yi? Ya yi ba komai. Ya ba biya kudin bai gaji su ce gashi a biya, gashi ka. To da Allah ya tashi sai adalci ya ce da ya ba mu biyu sai kuma ya dora mana nauyin da zai cinye biyun gaba daya. Duk mutumin da yake tsayawa da haƙoƙin iyalinsa yadda ya kamata, wallahi in ka samu miliyan daya kafin kai kaɗai ka ci 200,000, iyalin ka sun cinye 800,000. Wallahi in kana kula da iyalinka yadda ya kamata, in ka samu miliyan 100 kafin kai kaɗai ka ci 10,000,000 taka kacin kanka, wallahi sun cinye cifai. Duk su ake wa hidima da su da yayansu. Duk kudin namu in mun mutu kuma su ake rabawa. Zakarin mutul hazzabunsu ita da yayansu duka za a ba. Kuma kana da ƴaƴa da mata ma ba mai cin gadonka a duniya. ƴan uwanka shakikai ne, abbai ne, ummai, in ban da uwa da uba ba wanda yake tarayya da ƴaƴa da mata a wajen gado. Duk komai na ce. To kaga ashe kenan. Mu mun gamsu a musulunci cewa wannan tsarin da Allah ya shi ne adalci, kuma shi ne daidai, kuma mun gamsu ka ibi sadai. Sannan na biyu sukan ce ba ma ba mata ilimi, duk inda ka ji professors, doctors, ma'aikata duka maza ne. Sai mu ce wannan kanmu ya kamata mu ba mata ilimi, amma don shi aikin da ya kamata su su yi mu ma mu yi aikinmu. Shi aikin iri uku ne. Akwai aikin da namiji ne kadai zai iya, ko shi ya fi dacewa da namiji. Akwai aikin da ya fi dacewa da mace. Akwai aikin da namiji da namiji duk za su iya. To sai mu duba ayyukan mu, duba ilimin. Musulunci ya yarda a ba mace ilimi, kuma a ba mace ilimi dama ta ba da gudunmawa, amma a kan abin da ya shafi haƙoƙinta na mace. Babban aikin mace shi ne ta yi wa maza tarbiyya. Dukkanmu nan kowa yana da uwa, dukkanmu nan kowa yana da uwa, don ba wanda ya faɗo daga sama, ba kuma wanda aka tsinta a cikin wani kogon bishiya. To wannan uwar tana da tasiri a kanka wajen tarbiyyar, ko ba haka ba ne? To kaga ashe kenan dukkanmu nan albarkacin mata ne. Kuma kowa zai iya tuno wani abu da babarsa ta taɓa gaya masa, ko ta taɓa nuna masa wanda zai amfane shi. To ku da kuke kera maza, shuwagabannin ƴaƴanku ne, malaman ƴaƴanku ne, masu kuɗin ƴaƴanku ne, duk kowa duniya na ƴaƴanku ne, kuma a ce ku fito ku zo ku rigima da su. Ku ne fa kaɗai mutum zai fito waje a fara masa, amma ya shiga gida ya fara mu. Ko ba haka ake ba? An ce a Imam Shafi'i ya taɓa yin wata huduba aka dinga kuka,
ya ku jama'a ku ji tsoron Allah za ku mutu za ku haɗu da Allah akai ta kuka sai matarsa ta yaka tana kallon su aka ce ke ya kowa yana kuka ke ba ku kya kuka ki to ni kukan me zai ba ni dake kuma kuna kallon Sheikh Shafi'i kuma kawai mijina nake kallon wannan anjima in ya shigo gida zai ce mun ina tuwona yanzu aka can kana so ka more mace ka dinga aje mukaminka daga soro ko daga sitoro kai yallaɓai ne ka aje yallaɓai kawai ka shiga a matsayin miji kai shek ne ka aje shek ɗinka daga nan ka shiga miji ka fito ana gafar gafar ta malam haka suka ke so ka shiga gida ma ce gafar ta malam a ina ai mai suwiki za a ce a cikin gida wani yaro ne ya to babarsa tana kiran babansa baby babban malami ne fa amma ake kiransa baby a gida kai kuma yaro a shera nan irin kaji kawai sai ce je ka kira babanka yana cikin jama'a ana taro ana tawa'azi yaro yana zuwa ce baby ya wanda ya kalli wannan wanda ya kalla kallon waye baby a nan sai ce ana kiran ka a gida kaga a waje shek ne ba beji ba ne kaga abu su saboda haka mata kati yadda a ziga su fi rigima da maza wanda yake ziga sun nan to ba zai mutu abin da Allah ya mutu to zarta ta sannan matsala ta uku matsalan hijabi wata mata ta taɓa ƙalubalantar mu shekara 17 da ya wuce da muka yi wani taro na ƙaddamar da shari'ar musulunci aka kira wata lauya ta ce me yasa kullum sai a yi ta maganar mata su lulluɓi me yasa ku ba za ku lulluɓi ba me yasa kullum ake cewa mata su sa niƙabi me yasa ku ba za su sa niƙabi yau da tana nan da ta ga duk gamu da niƙabi ga shi Allah ya kawo yanayin da yanzu duk gamu za da niƙabi wai me yasa ku ba za ba ma sa niƙabi ta ce kuma me yasa ba za a yi hijabi kala uku ba a yi na zawarawa a yi na 'yan mata a yi na matan aure sannan mu ma mu dinga sa wani bajo a yi mana wani bajo a duk state da ake shari'a a yi maka bajo cewa kai mai aure ne kuma uku ko huɗu ko biyu ko ɗaya saboda wacce za ku haɗu da ita ta san da wa take magana ita ma a yi mata bajo a sa mata aure ce a yi bajo a ce bazawara ce a yi wani bajo a ce wannan budurwa ce so da aka yi zama duk inda mutum yake asirinsa a tone wasu na gan aka yi haka an yi aka dai ba ta amsoshi dai cewa musulunci ai rufin asiri yake so idan mace tana da aure so ake asirinta a in ba ta da aure so ake asirinta a yanzu wata sun yi rigima da mijinta ya sake ta sai a canza mata bajo kuma ta sake yin aure a canza mata bajo a kawulin sai a ta gani ah yayin muka ganki da bajan mai aure gobe bajan ki na ma aure ba kai kuma yanzu da kake da hudu sai ka saki ɗaya sai a canza maka bajan mai uku kaga yanzu da asiri ya tonu cewa shi ko rabu da ɗaya kuna nan sai ka sake raguwa da ɗaya ko ta mutu sai a baka bajan mai mace biyu da yanzu nan da bajo duk za mu gane mai mace ɗaya a nan ka kama kowa yanzu cikin rufin asiri ba a san waye mai mace ɗaya ba ba a san waye mai biyu ba ba a san waye mai uku ba ba a san waye magoro ba ba a san waye ma tun da ta mutu bai kara aure ba ba a san waye ma wanda bai taba yin aure ba gashi asirin mu a rufe to saboda haka musulunci rufin asiri yake so duk da mun zo zamanin da babu rufin asiri yake wannan zamanin komai asiri yake babu wani abu a boye to me yasa musulunci yace mace ta yi sutura ko me yasa muka kasa tilasta matan musu sa sutura ta musulunci me yasa na taɓa gaya wata mata ta ce malam ka yi magana a kan hijabi me yasa kuke ta matsa mana sai mun sa hijabi cikakke na ce saboda in za ki fita so suke a sha'awarki ko suke a girmama ki ta ce kamar yaya ta ce a in za ki fita waje so kike yi a dinga sha'awar ki ko so kike a dinga girmama ki idan so kike a girmama ki to ki sa hijabi idan so kike a sha'awar ki to fito da duk abin da kike so ki fito da shi akwai wanda zai sha'awa wani zai sha'awar hannun wani maman wani duwawunki wani jikinki wani kaza gwargwada abinda ya fito kowa akwai abinda zai gani ya sha'awa shikenan an yi sha'awar ki katti akan hanya kowa ya yi sha'awar ki mai ya ganki ya yi sha'awar ki kuma mai zai iya kama duwawunki ma idan ya ce wannan ya yi tudu sai ya sace domin an gaya mana mayu duk abinda suka gani suka kyasa wallahi sai ya cuta abu ko ta suka kai fari ne sai ka fara baki baki al'ayn haqq walau kana shay'un sabaq al-qadar la sabaqa al-'ayn da akwai abinda zai wuce kaddara manzo Allah ya ce da ido ne sahabi ne fa yana wanka ana kiran sa fahad ko sai wani amir yazo ya kalle shi ce kai amma Allah ya maka kyan jiki ba ka da tabo ba ka da dabbara dabbare ko sai fadi ya suma aka dauko shi rangaranga aka kai wa manzo Allah sai ce me faru wai kalle shi aka ce ai wanne ce a kira shi ya zaka kashe dan uwanka Allah barakta Allah barakta Allah yaqtul ahadukum sahibahu ya dayan zai kashe dan uwansa ne sai baka ce tabarakallah ma sha Allah ba yace so saboda haka musulunci so yake yi kawai wanda zai sha'awar ki a duniya shi ne mijinki kuma kwalliyarki da adanki mutum 12 yadda ke nunawa wala yubdina zinatahunna illa li bulatihinna aw abaihinna aw abai bulatihinna aw abnaihinna aw abla'i bulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna aw tabi'ina ghayr ulibat min ar-rijal aw al-kitl alladhina lam yadhharu ala awratin nisa Allah ce kake bayyana kulliya sai ga mijinki chaba kulliya mijinki ya kalla ki chaba kulliya babanki yaga kin yi kyau ki ga ya ta kin yi kyau Allah ce na yadda baban yarinya daga kulliya yasa ya gode maka yasa tana yin kulliya na yadda baban mijinki ma yaga kulliyarki kun ji hikima ta Allah sai ce da babansa da babanta su ga kulliyarka wannan zai ce na gode maka dana da kai wa yar wani kulliya wannan kuma zai ce na gode maka sirikina da yata ce kulliya sai ce to ƴaƴanka da ka haifa za su iya ganin kulliyar matarka ƴaƴan da ka haifa za su iya ganin kulliyar babansu shakikanta da abbanta ƴaƴan su za su iya ganin kulliyar su da Allah yake da sauran ƴan uwanta mata kadai za su iya ganin kulliyar ta sai ce kai hadda kananan yara waɗanda ba su san al'auran mace ba su ma ƴaƴan sai da yake waɗanda ba su san al'auran mace ba kaga yanzu yadda ake yadda muke shiga da yadda ƴaƴan mu suke shiga da yadda matan mu suke shiga abin takeici sai an zo bukukuwa ba daga irin shigar da ƴaƴan mu suke da irin tsiraici da suke fitarwa ai tana annasu a duniya kuma a ce wallahi aure mai albarka wannan sutura daraja ce amma kai mijinta kai an halatta maka abu biyu da kwalliya da tsiraici matarka za ta iya zindirtin bur a gabanka ba ka haska fitila ka ga tsiraicin matarka ba laifi ba ne ta ga tsiraicin ka ba laifi ba ne ku yi wanka tare amma kuma wannan abin da ka je ka kashe kuɗi ka auro kuma ka ce wai ya fita kan titi kowa ya gani saboda rashin kishi kowa ya ga jikin matarka matarka tana ɗaga hammata kowa yana gani tana fitar da mama kowa yana gani kuma kai kana alfahari kana jin daɗi cewa matarka ta yi tsiraici ita ta cinye a gurin ai kaya mai shara-shara ana hango kalar kayan ciki da ta sa ana hango kalar pants ɗinta a cikin taro kuma mutum yana jin daɗi ya burge mutane tsiraici matarka ta aure to me amfanin ku shiga ɗaki da ita ko ku ka sa ɗakin gilas kawai mu dinga gani domin a tun da gashi mun gani a waje me to me za ka ɓoye mana me ba a gani ba to wannan abun shi ne sakacin da muka yi kuma sai mun gyara wannan shi ne abin da suke cewa mun ƙi mu bar mata su shiga tsirara wani akwai wata hajjiya da muke magana ta ce ai malam ta ce ni da na zaura a Ture ni na ga abin mamaki ta ce ranar na lissafa abin da ke jikin Bature sai da lissafa takwas kaga zai sa maka gajeren wando sannan ya sa kafin nan ta cikin nan ake kiranta sannan kuma ya kawo wandonsa ya sa sannan ya kawo riga ya sa ya kawo wannan ɗayar kalmar din nan ya sa ya kawo coat ya sa ya kawo necktie ya sa sai kuma ta suka ɗauki riga ɗaya zirin ta makala ya kama hannu ta fita da su kuma kwa gani titi wai namiji ya yi sutura mace kuma ta fito tsirara titi in ta gaba ture cikin mutunci za ka ga cikin mutunci suke yi amma ka kalli matan su kuma ya ga wata riga ɗaya ke ta kawai za ta makala ta juya ta kawai shi kenan ta fito da mamanta ta ɗan makale haka shi kenan nan kuma iya cinye nan shi kenan an tsaya haka sai kama hannu ta su tafi taro kuma wasu ce ana tare to wa za a taɗe da wanda wajen an faɗe mai hijabi ai baka ma san mace kala bace to wannan yanayin shine abin da ya kamata wannan doka ta yin sutura in za a fita sannan abu na hudu dokar shiga gida da fita wasu kan ce an matsa dan me yasa za mu ce kan mutum ya shiga gidanka sai ya nemi izini yanzu mafi yawa gidajen mu a buɗe suke ga kowa ga matan mutum kowa ya zo abokai ɗan uwa ma'aikata kawai shi ke ba wani wanda za ce ya tsaya wannan doka ta suratul nur duk mun karkarya ta da Allah ya ce ka kowa ya shiga gidanka sai ya tsaya ya ce assalamu alaikum in shigo Allah ya ce an ce ka koma ma ka koma yanzu kana yin dokar nan za ka fara bata da yan uwanka ce ya tsananta wai wannan kalmar tsananta ne ba wasu a gaya mana kuma yanzu gashi kuma an tsananta bana an ce kowa ya ce ya takunkumi in baka yi ba ɗaure ka wata ƙasar ma har tara ake mutum ya tafi kurkuku akan wannan abu amma na Allah sai a ce wai an matsa gashi ne yanzu an matsa maka kuma ba yadda za ka yi amma na Allah sai a ce ya matsa mutunta yana da matsawa to an matsa ɗin na biyar shine aiki da karatu yin karatu da yin aiki mun yadda matan mu karatu mun yadda ma da su yi aiki amma wani irin karatu wani irin aiki a ina kuma matan mu suna karatu matan mu suna aiki amma ya yi kamata su yi karatu ya yi kamata su yi aiki kuma wani irin aiki ya kamata mace ta yi mafi yawa malamai suka ce kamata ya matan mu su dinga aiki a ɓangarori guda guda na farko ɓangaren koyarwa musamman a ƙasashen da suke makarantun mata daban na maza daban matan mu su karantar da 'ya'yanmu don sun fi mu haƙuri wajen koyar da yara sannan na biyu aikin asibiti ɓangaren aikin asibiti wannan aiki ne da ya kamata a ce mata su ne suke yi musamman ɓangaren mata an gaice da rannan asibitin Aminu Fashin Hospital ɓangaren gynecology wani profesa muke magana da shi sai raga duk maza ne a gurin kuma ana magana cututtukan mata da yadda ake ganin gaban mata da yadda ake nace ina mata ita ai malam ba ka wannan karatun yana da wahala ne ko mijinta ya hana ta ko babanta ya hana ta ko kuma ta fara ta kare saboda ana dadewa ana shekaru nace ta zuku kuke duba suka ce mu ne mai za a yi larura ce mun kama ta mai yanzu na da larura ku suka ce ai har hannu muke sa a ya za a yi tun da ba mace da ta iya mun muke sa hannu a gaban su in akwai wata larura da za a sa hannu ita wannan kalubale ne ita wallahi malam suka ce da nas nas da bangaren abin da ya shafi likitoci mata muna da karancin su yaran mu ba sa dagewa wata mijinta baya ba ta support wani mijinta ba banta ba wata kuma talauci wata wahala to da kallaci ai shekara bakwai ana yi to kun ga ashe kenan ya kamata yarka ta nuna mata karatun da ya kamata ta yi mai amfani wanda za ta taimaka al'umma kuma wanda bai yi shafi mutuncinta na mace amma ka bada matarka ta zama sakatariyar wani a ofis albashinta duk a kwalliya zai kare saboda ta kara zama sakatariyar ba ta maka dariya tana wa mai gidansa dariya ba a kula da fayyadinka kawai ka ga mata wani tana dafa wani shayi a ofis sa a kawo shayi sai a kawo to sha a ko a dan kawo mutu biski a no ba ma bukata to ka sa ko a ka kaza wani saboda dai ka ai fushi da ita a wajen aiki tana tana dariya da ta fita sai ta ta shiga ban daki sai ta jaka ta kara gyara jambakinta wani ai ba aiki bane wani ai aikin to me za a samu me za a samu ka ce kudi to an samu kudin kai me za su yi maka kai ne gidan in ka ce mata ka fije ta aikin da bai kamata da mace ba ta je ta yi ta samu kudi to kudin kai me zai maka ni take ma da kudin sai dan ka take rike ka ko ta take rike ka wannan ko ina ta je ma ba ruwanka wannan ita ce matsala matsala ta biyar matsalar biki da yawa muka ce mata su ware su yi bikin su su kadai maza su ware su yi bikin su su kadai kuma kada namiji ko daya ya je inda mata suke yin biki kuma ka a dauka a bidiyo ko kuma ai ka kuma ai hoto inda maza suke bikin su kuma zama maza su kadai ne kada mata su sai ake mun matsa to wannan ba matsawa bace girmama mace ne na ta ba ku kissa wani da auren da ya mutu akan an yi bidiyon mata wani an turawa wani shi yana kasar waje ya ga mata ta tana rawa an dauka a wajen wani biki kuma wanda ya dauka ya dinga daukan kirjinta mata ku je ku yi bikin ku ku kadai mata ba namiji ko ba wanda zai dauka duk a kwace wayoyin kowa sai a shiga a biki a gama sai dai a bada labarin baki duk ce a wannan matsawa ce to ya kuke so a yi a ban mu mutashi maza su gani alhaji ya ganni alhaji ya ganta ita ce a gaba matar malam matar shehi tana bi matar wani tana bi mana cikarawa ana daukan mu ana nuna a bidiyo to wannan shine mu akai mana daidai amma wannan wanda malam yace ayi mata su ware daban ba maza maza su ware daban ba mata an matsa to an matsa din in ko ba matsa ba za a matsa ai me ne ki ku je ku bikin ku kadai mata ni namu mu kadai maza me ne ki dan an ce ka dauke ku a bidiyo a babba za ku a duniya ana ganin tsiraicin jikokin ku suna gani ƴaƴan ku suna gani sirkan ku suna gani wannan shi ma na cin abin nan ana magana akan mata ake yawan kawo shi ku sai mun ku matsala ta shi ne shine matsalan kwalliyar mata wanda ya hada mai da mace fara mace ta yi abinda za ta koma fara in baka ce da matsalar aske gira ko a satilo zai tambaye ni akara makalla wai an ce aske gira haramun ne nace eh to rage ta fa da gyara ta nace to me yasa zaki rage ki gyara wallahi malam mijina ne naga yana kalla kalla a waje to shine nake so ne abinda zan ja shi gida ta ba take aske gira ki ba ko ki nemi dan wani abu da zaki dan jajira mana ki sa mata tai sharp din da zai burge miji naki to tana da tambaya ta bi nace take yanzu ana yin wani abu ko plastic surgery ana yin wai a litra ana yi wani swan wani company haka suna gyara idan mace a gyara hancinta a gyara mamanta a gyara cikinta a cire mata taibar ciki wato saboda sun fahimci rashin gyaran yakan dauki hankalin mazan su ta yi waje to ya halatta ta je ta yi wannan min da zaɓin haya kai haka na ce to ai da duk baki da waɗannan take dira da su na ce to waye ƙarar da su ta ce shi ne na ce to ba zai haƙura ba duk kina da su suka ƙare a gurinsa ko ba sai ba sai shi ba wa nasa shi ma nasa sun ƙare shi kuma ina zai je nasu plastic surgery ko ki hakura kawai a zauna haka a lallaba a yi hakuri dama ce sa Allah ya ce soyayya da tausayi idan kana zaune da yarinya farko ku yi soyayya in an tsufa a tausaya wa juna ka kare ka kare a hakura a kara sa amma mace idan ka daina sha'awa ta kuma sai ka wulakanta ta ba kai ka kara da ita ba mai da wata mata take wa Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuruciya ta yi aure ne yanzu kuruciyar ta kare a kala shababi akala shababi wa nasartu lahu ma fi batni tace ya cinye min kuruciya kuma na gama zazzage masa ƴaƴan cikina yanzu na ga na tsufa sai mun ya mun jihadi zai kore ni to wannan yana cikin shi ma matsalolin da ake tattauna to kwalliya iri biyu ce a kowace musulunci iya da ayi mace za ta kwalliya ta sa sarka ta sa dan kunne ta sa awarwaro ta sa manduwa dan taimaka kwalliya wannan ya halatta amma ba a yadda ta kankare haƙoranta don ta yi shirya ba ba a yadda ta aske gashin giranta don ta yi maka shaɗin da kake so ba ba a yadda ta goga wani abin da zai mai da ta fara ko ta sha wani abin da zai sa ta yi kiba ba sannan ba a yadda ta yi zane da wuta a jikinta ba ba a yadda da wannan ba ko ba a yadda ta yi ƙarin gashi ba akwai wani gashi da ake kawo yanzu daga Brazil tunanin na duba intanet sai na yi bincike a kan wannan gashi ashe siyo shi ake yi mata suna yin gashi har baya su tuje ta biya kuɗi sai a siya sai a sa kilifa a cire gashi sai a sa shi a chemical sai a sa a cikin leda sai a siya tunanin an sun siya an aka samu ƙwararriyar mai kitso sai ta dinga ɗaura wancan na waccan matar a kan na wannan matar yanzu kana taɓa gashin ba na matar kake taɓa ba gashin wata ce a Brazil kana shafa gashin Brazil kana ji daɗi na wata batu ya ce a Brazil kake taɓawa ba na matar ka ba ne yasa malamai suka ce to abinda yasa aka ce ka a ɗauko gashin wata ɗora a kan wata an tsine wa mai ɗora doke ta ɗora na farko an yi yaudara an yi ƙarya ba gashinta ba ne na biyu in an cire gashin wani najasa ne ko ba najasa ba ne na uku ya halatta wani ya cire gashin kansa ya tsaya na hudu lokacin da matar ka ta dora gashin da ba nata ba in kana tabawa gashin da kake taba na waccan matar daidai ne ka dinga taba gashin wata mata to me bambanci tsakanin ka taba gashin mace baya kanta da kuma ka dinga taba gashin mace yana jikin wata yanzu kana shafa gashin nan alhaki ake ta baka Allah ya isa ake taimaka saboda gashin matar wani kake tabawa ta ita ta Brazil ba na matar ka bane to me gurgewa a cikin wannan daga suka ce yasa shari'a ta ce ka a yi amma a yi kitso da zare da ulu da leda wannan a yi gida-gidan nan ya yi kyau wannan ba matsala amma a ɗauko gashin wata a ɗora kan inuwa ta tabbata to kun ga wannan matsala ita ma ana kata sai matsala ta ƙarshe shine matsalar shiga mata harkar siyasa wata ta same ni ta ce malam na buɗe maka yanzu na buɗe na ake kiransa hansuri mata ne munan gamu duk abinda ka gaya mana wallahi shi zamu ta ce munan ma'aikata ne a cikinmu akwai alƙaliya ta yi alƙalanci ta yi ritaya a cikinmu akwai wacce ta yi principal ta yi ritaya akwai wacce ta yi aikin gwamnati ta kai permanent secretary to mun haɗu muna so mu shiga siyasa domin mu nemi muƙamai mu fito mu kwaci haƙƙinmu to shi ne muka ce amma bari mu tambaye ka me wannan abin da za mu yi ya yi daidai da musulunci ko bai daidai ba na ce bai daidai ba wata kusa da kawo koma gida ku jiya ina ce ina yanda kuka haifa haskar makala yanci ina suke ku turo mu so musu faɗa su je su kula da ku duk abin da kuke so a duniya Allah ya ce su yi muku in ba haka ba zai sa su a wuta to ai wani malami ya ce ya halatta mu tsaya takarar 'yan majalisa na jiha da na tarayya da kuma a bamu makamai irin ministoci kwamishinoni wane ne ya ce to da me ya kafa muku hujja suka ce da kissar Bilkisu cewa Bilkisu ta tayi shugaban ƙasa a wata ƙasa na ce eh lallai Bilkisu ta yi shugaban ƙasa amma lokacin da zai shi gaban kasa ai ba musulma ba ce na ce kuma bayan ta musulunta ba a ce mana ta ci gaba ko ba ta ci gaba ba ista ta ƙare ne a lokacin da ta musulunta amma ta ci gaba ba ta ci gaba ba da yake nan na biyu wannan shari'a ce ta al'umma da ta gabace mu ba irin ta ba ce shin za mu iya kafa hujja da wannan a matsayin shari'a mu na ce sannan na uku tun da ake daular musulunci kaf babu daular da mace ta taɓa shugabanta sai kwaya ɗaya shajaratul dura a wani dan yanki a cikin Andalus ita ma kuma matsala aka samu tasawa kai sai ta saukata a ruwan sai ta nada shi take juya shi daga cikin gida da mutane suka ce mace ba shi gonci sai ta ce to zan aure daya daga cikin ku ɗan shura ne suka suka ce ba mu yadda mace ta shiga gonci ta ce to zan zaɓi daya a cikin ku aura sai ta duba wanda ya kowa rauni ta ce to wannan nake so zan aure aka ce bai sa kika zaɓi wanda ya fi kowa rauni ta ce saboda in dinga yin shugabanci daga gida na ce ai in an kira ki bisa cancanta aka ba ki makami ki karɓa in da ya shafi mata amma ku fito ku yi gwagwarmaya ku ce kuna faɗa da maza kuna neman haƙƙin ku ku yarda da wannan yaudarar amma in aka ga cewa kin cancanta a baki minista wanda ya shafi haƙƙin mata ko kin cancanta a baki kwamishina ko kin cancanta a baki wani guri da za ki taimaka wa al'umma kuma ya dace da mata ki karɓa ki duk ƙasashen duniya sun yarda ana wani har da na musulmi ko ba yarda za ki amma dai kada ki kuskura ki fito ki ce za ki yi rigima da maza a kan irin waɗannan abubuwa musamman a siyasar ta Najeriya akwai matsala ba suka ce to sun gode ko sun yarda ko ba su yarda ba dai ba daɗi dai ita dama abu ba abinda mutum yake so za ka gaya masa ba abinda zai maka amfani ko abinda zai zame maka tsira to ina ga wannan shi ne kaɗan daga cikin abubuwa da suka shafi mata wanda kuma muhimmai shi ne dai mutunta juna da girmamawa kai na gamsu duk abin da Allah ya ce mu yi da wanda Allah ya ce mata su yi ba wanda ya zalunce mu kuma na gamsu na yadda 100% cewa ba za mu taɓa samun fahimtar juna tsakanin mata da maza ba a zauna lafiya ba kowa ya tsaya kan haƙƙinsa ba sai mun bi abin da Allah ya ce kuma na gamsu duk wata hanya da za mu bi domin mu yi abin da muke so ba zai warware matsalar ba matsalar da ban kawo muku ba ta ƙarshe shine matsalar ƙara aure wanda aka tambaye wani profesa musulmi a America wata tace tana da tambaya me ya tambaye ki tace me yasa musulunci yace namiji ya ƙara aure amma bai ce mace ita ta ƙara aure ba na'am wai me yasa kai aka ce ya halatta ka aure biyu uku hudu ita ko bai halatta ta aure ɗaya biyu uku hudu ba na'am wace amsa ya kamata a bata a ita bace kafira ce ba musulma ba ce wace amsa ya kamata a bata wai ta isa ciki na waye to shi ya yi amfani da hikima ya ba ta amsa guda uku ya ce na farko musulunci ya tabbatar namiji ba zai iya gamsuwa da mace ɗaya kawai ba ko akwai masu gamsuwa to kaso goma ne cikin ɗari amma kaso 90 ba sa iya gamsuwa da mace ɗaya to ko a nan turai bambancin mu da ku kun halatta zina mu mun haramta ta da zina halacce a musulunci da ba mu da buƙatar ma ƙara aure ko mayin aure sai ka ji ɗaya a gida ka fita kai ta shigantakar ka ba shi ke nan ba don me za ka yi hudu bayan ga ɗaruruwa a waje ta ce bambancin duk wanda ya halatta zina to ba shi da buƙatar ya ƙara aure kwata-kwata saboda za ka same su da yawa a waje ta ce ya ce mata to tambaya ta shi ne ki gaya min mutum ɗaya a turai wanda yake da mace ɗaya kuma ya tsaya a kan mace ɗaya ba shi da ƙawa ba shi da abokiya to rashin wadatar da ya sa su ma mazan sun kasa wadata da mata ɗaiɗe su ma matan su suka kasa wadata da maza ɗaiɗe haka tana da abokanta maza tana da ƙawayenta mata sai ta je ta yi harkokinta da abokanta maza kai ma ka je ka yi harkokinka da ƙawayenka mata in dare sai a haɗu sai a ci wai mata ka ɗaya mijinta ɗaya to wannan ɗaya ne mu yarda da shi ɗayan banza ɗayan wofi ne wannan ka aje ɗaya a gida ka tafi kana harka da ɗari a waje kin aje ɗaya a gida kin tafi kina harka da ɗari a waje kuma ki ce wai mijinki ɗaya kaje kike mijinki ɗaya na zobe amma ragowar mazan naki mun san adadin su kai ma matarka ɗaya ta zobe amma ragowar matan mun san adadin su to musulunci da yake zina haramun ce to sai baka dama ka kara sannan kafin ka kara sai da ya sa shar'i da doka yace ban yadda ka kara ba sai zaka iya adalci fankihu ma qabalakum minan nisa'i matana wa sala fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan in ba zaka iya adalci ba Allah yake ka tsaya a daya zaka duk wanda ya tsaya a daya ni bai min laifi ba saboda ka ji tsoron ba zaka yi adalci ba ka tsaya a daya kuma haka ne daidai akwai mijin mace daya wallahi in ya kara ta biyu ya halaka akwai mijin mace biyu in ya tsaya a daya wallahi sai ya halaka zaka in daya ne zaka iya ka tsaya a dayanka kuma ba kai wa kowa ne in ma wallahi kace ba za ka yi auren ba in dai ba za ka yi zina ba malamai sun ce wallahi ba laifi in dai ibada ce ta shagaltar da kai ko yi wa addini hidima suka ce Ibn Taymiyya ya rubuta littattafai wanda za su iya cika masallacin nan amma bai yi aure ba har ya mutu kuma bai wa kowa laifi ba Imamun Nawawi duk kuna ji labarinsa mai Riyadus Salihin mai abu har ya koma ga Allah bai aure ba akwai littafi ma da wani ya rubuta sunansa al-ulama'ul uzzab allazina asaru ilma ala zawaj ya kawo mutane 36 ba wanda ya taba aure a rayuwarsa har da mace dan haka ne ma Ibn Taymiyya yake yin aure ga mace ba wajibi bane idan ba za ta yi zina ba wata mata ta ce ya rasulullahi wai me haƙƙin miji akan mace yace da yana da gyambo kisa harshe kina lashewa biki da haƙƙin miji to wallahi ba zan aure ba kenan ne yake to shi kenan yake je ki kula da kai ko bace auren ba ta ko bace ko alaiki ba saboda bace zina ba ka saka mutun ya ki aure ka dinga zage sa in dai ba lalatacce bane baya zina baya luwadi mace ba ta zina ba ta matsugo shikenan ta je ta rayuwar ta ta ibada karatun qur'ani hidima ga al'umma hatta rasul ta laifi kuma aljanna tana nan tana jiran cin ta wa Allah wani ko mijin mace ɗaya ne alhaji dan kai da dai zauna da matar ka daya ai ta bugawa haka ta tafiya aljanna na nan najiran ka ka tsaya ga matar ka dayan ba a ganin ka a waje a wani guri kana leƙe-leƙe ba ka daukan waya kana kiran wata ko kana chatting da wata ga daya a gida kana chatting da bakwai a waje kaga wannan sun zama takwas kenan ne maimakon mutu to ka wadati da daya alhamdulillah tsaya a daya ka haka mutu kana tajiya ki sa malam albarka yace duk mai zai tsaya ɗayan sa amma ba chatting a waje kai ko mijin biyu ne to ƙara ki hajiya Allah ne ya halatta dan fita waje ina iskanci ƙaran ƙara kuma an ƙaro ba za a taɓa haƙƙinki ba duk abin da yake zuwa gurin ki 100% yana wacce ita ma akwai nata to da akwai masu ƙara aure na ganganci na gan su da yawa a hisba mutane sun zo suka yi rijista wajen mutum 1000 za su aure duk na kore su don mutu ya zoce maka zai aure sai kaga karawa zai in ka tambaye shi to ina mata kawacan in tura yan hisba ji a ga gidansa sai a ga gidan ma tukunna ma ba kyau ba gyara matar ba abinci ga yunwa kuma ya zo ka kara masa aure a ba akara makalla mun daina auren ganganci yanzu ka je ka riƙe waccan in ka kara halaka za ka amma akwai wanda yake da halin karawa shi kuma ya kara kai ya halaka kai ko in ka kara halaka zai kai ko shi ko in bai kara ba halaka zai kara da ka je kana bin kwararo a kama ka da mutuncin ka a yi ma bidiyo kuma yanzu duk yan iskan yaran nan suke bidiyo wallahi in kana iskanci yanzu ma ba abokin iskanci oyayye bidiyo yanzu ana daukan mutum da gilas ana daukan mutum da bayo ana daukan mutum da link ana daukan mutum da agogo ana daukan mutum da hafitilan nan ɗakin da za ku shiga ko kan kun kashe sai yarinya ta bidiyo aliji ya tuɓe zindir ban kai da ya tuɓe zindir ta masa bidiyo sai ta kilin na minti ɗaya ta tura mata ce aliji ga abin da ya faru ya aka ban 100,000 ka ce min sabon mota ko in saki a za a tura malam yarinya ta zo ofis biyar ita ce a ce bidiyo ta yi mata a sallamu kowa a ce ta shigo bankala an gaba tura mun kaza a kawai saboda ta kama shi da mutum duka ka je ka tuba wani a wani guri ka tuba riga a rubuli a madido ha kawai to masu kwadayin na yanzu kowa layi hankali kaka kuskura ka tuba wannan kan ba gidanka ba yanzu ba asiri ba sirri komai ya zama video cc camera ko ina ba inda za ka shiga yanzu ka je ka iskanci wallahi ba a ganka su ma yaran da suke iskanci za ka su ma kuka suke an suna yi ana ɗauka to ba za ka jama'a in mun ba Allah mun huta Allah ka zauna da ƙasar mu lafiya Allah muna roƙonka ka cusa mana ganin girmanka da ganin girman umarninka Allah ka sa mu maka tawaye Allah ka sa mu zama naka ka gyara aqidanmu ka gyara imaninmu Allah ka sa mu yi rayuwa mai kyau Allah ka sa mu yi karshe mai kyau Allah ka gafarta zunubanmu wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka zauna da lafiya Allah muna cikin wani moyacin hali ba wanda zai fitar mu sai kai Allah ka fitar mu shugabanninmu Allah ka cika zukatansu da tausayi cika zukatansu da rahama ka haɗa su da mashawarta na kwarai wallahi har tausayin mutum yake in ya samu shugabanci a Najeriya har tausayin sa ne saboda mugayen mashawarta wallahi ka zama shugaba ko na local government ko na jiha ko na ƙasa makaho ake mai da kai bidi ake mai da kai kurma ake mai da kai wallahi ba za a yadda ka ga komai ba ba za a yadda ka ji komai ba ko ba za a yadda ka san komai ba sai kaga lokacin da kake jawabi kana ƙarya mutanen ƙasa kuma sun san ba haka bane saboda wanda suka rubuta maka shirme suka rubuta sun ci amana mafi yawan wanda suke kewaye shugabanni wallahi ba waɗanda suke ƙaunar ƙasa ko aljeri ba in ka zo za ka ga shugaban ƙasa an dinga maka wuri-wuri kenan sai an kore ka duk zuwan da muke ba da shawara sai da aka yi wuri-wuri da aka hana mu zuwa ko kuma a ce mai za ka faɗa kamar ya mai zan faɗa nasiha zan yi wadda duk wata uku sai an kwashe malamai mun je mun zo da shugaban ƙasa duk wata uku amma wallahi yanzu na jawo shekara kusan ɗaya da rabi wallahi an hana mu zuwa wani zuwa da muka yi na ƙarshe ma wani wulaƙancin da aka yi mana muna hotel wallahi muka zo ɗakunan mu a rufe abinda suke din da suka ba mu a ce na kwana ɗaiɗai muka zo kowa ya zira Professor Sani Shehu ya zira nasa bai buɗe ba waye ya zira nasa sai suka kira ni aka raba kalla duk mun zo ɗaki a rufe na ce ni ma na a rufe muka kira limamin wallahi kuka ne bai ba limamin da yake shugaban ƙasa sallah kuka ne kawai bai ba ita haka muke mun ga yato malamin wulaƙanta su saboda kasa dawo to haka ake a rufe mutum kai kana nan kana la'antarsa wanda suka kewaye shi wani ya tsasi wani ya sa kaza wani ya kai laya wani ya kai rufe baki wani ya canza takarda wani ya signature wani ya kaza haka fa ake yi sai ka je kusa wallahi kuma duk wanda zai faɗi gaskiya wallahi in ya ganka su ɗaya wallahi ka faɗi gaskiya ba su ƙara bari ka gan shi ko su ɓata ka a gurinsa ce kai mutumin banza ne kana ko kuma a haɗa ka da wani a ce ai da wani kuke tare wata siyasa kake ko ɗan wata jam'iyya ne kai sai a kore ka da gurin ko ai maka a zaune a ko wanda ya ce min wani sarki yake ce min sau huɗu yana zuwa fada ya ga shugaban ƙasa wallahi amma bai gan shi sai a ajiye shi sai ya yi awa huɗu a ce ya ce ba zai ganka ko bai sani ba wallahi ta aje shi a tafi da shi to irin waɗannan ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kana son ka tsira in Allah yana son ka tsira sai kewaye ka da mutanen da suna tuna maka in ka manta suna gyara maka in kai kuskure suna ƙarfafa maka gwiwa in ka ɗauko daidai amma in ka rasa waɗannan to shugabanci ba shi da wani amfani ko kai ne wallahi ka zama shugaban ƙasa sai ka zama abin tausayi in dai waɗannan mutanen da suke kewaye ka kuma ita ɗaya ne fa in ka kori waɗannan ka jawo wasu su ma kansu za su zo su gina to ashe mu ne matsalar kullum na gaya mana mu ne matsala an cire wancan an sa wancan an cire wancan an sa wancan an cire wancan an sa wancan akwai lokacin da muka je wata ran da malamai wannan malam Taju Allah ya taka mata alheri yawa shugaban kasa maganganu masu dace ce ranka ne da kaji tsoron Allah Allah zai tsira kai a gaban sa zai maka tambaya yace EFCC da ka kafa ma ita ma tana buƙatar ka taki kafa mata EFCC wallahi sai shugaban kasa ce la haula wala quwwata illa billah sai gashi abinda malam Taju ya faɗa wallahi ya tabbata mun yaro ya zo ya ce mun yana son aiki nace a ina yace EFCC ko NNPC Mr. To nace saboda mai ce ai malam nan ne gidan kuɗi to Allah ya sa mu dace Allah ka gyara imanin ka gyara kasan mun yi bayani a BBC a Jamus akan bai halatta musulmi ya shiga zanga-zanga ba dukkan mu amince da musulmi malamai wani ya shiga zanga-zanga to da wannan zanga-zanga mun fahimci an daga tutoci sun fi 20 karkashin kuma an yi abin da ake wargaza kasa da shi an fasa turkuku an fasa asibiti an kona police station an kona ofishin 'yan sanda an fasa ma'aikatar ƙasa an fasa ofishin custom an kona masallatai a wasu gurare an kashe mutane an kashe jami'an tsaro duk wannan da sunan ne and ta to me staff din nan ne dama mu ne staff din bankunan mu ne staff din asibitocin mu makarantun mu zaka mun faɗi cewa an ba mu goyon baya mun yarda a gaya wa shugaba gaskiya a nemi haƙƙi shi kuma ya saurari jama'a tun da ƙuri'a ce ta saura shi amma duk wanda zai zo da mummunan manufa ya mana kashe-kashe ya zubar da jini musulunci bai dada zanga-zanga ba kwata-kwata ko halatta ko ƙasa ta halatta to musulunci bai halatta ba to da din da aka yi zanga-zanga wallahi ba ƙasar da ta koma lafiya siriya kuɗin da ke siriya ilimin da ke siriya malamai jami'o'i distribution libya sai da ta kai ana bi kofar gida-gida ana ajiye mutane buhun shinkafa haƙƙinka na ƙasa ana baka wuta kyauta yau libya ta rikice har sai da mutum ake a libya sudan haka ci an gaji da shugaba burodi ya yi tsada da aka shiga rigima yanzu sudan har ta kai an tilasta wa ƙasar cewa a janye hukuncin shari'ar musulunci sannan kuma dole ƙasar sai ta yarda da isra'ila kuma sai sun ba mata shugabanci kaso kaza dubbin mutanen da ake kashewa a najeriya nan ba a yi magana ba sai da aka cewa an kashe mutane a zanga-zanga to ina gawakin su mu muna da gawa ta fi 10,000 a arewacin najeriya ina gawa 'yan zanga-zangan guda 5 amma duk ƙasashen duniya sun yi magana to da su suka huro wuta a raba najeriya uku mai ta kashe-kashe mai ta zubar da jini da sunan ƙabilanci da sunan siyasa da sunan addini to mu za mu yadda a hura wannan wutar da mu ba ƙara mutane su zage mu da mu je lahira a ce an zubar da jini da fatawan mu ko an yi kashe-kashe mu muka ce ayi ba mu ce ayi ba ba ma ciki ba ma goyon baya wanda ya yarda da wannan ya bi mu wanda bai yarda ba ya zage mu Allah ya isa ko ba wanda ya ba mu kotisi ra'ayin mu ne kai mu kafa ba ma aikin gwamnati ba ma karkashin kowa ra'ayin mu muka faɗa cewa ka a shiga zanga-zanga a yi addu'a Allah ya gyara ƙasa Allah ya kawo abin nan amma in ana da damuwa a rubuta a kaiwa shugaban ƙasa muna da damuwa ta tsaro muna da damuwa ta kaza in ka yi ka tsira a gaban Allah in ba ka yi ba saura shekara biyu ka sauka Allah zai kawo mana kenan ya fi sauki ko Allah ya ba shi ikon yi Allah ya tallafa masa da mutane masu zuciya za su taimake shi ya yi Allah ya sa ya zama alheri gare mu Allah kuma ya sa wannan Najeriya ta zama alheri Allah ya sa duk wanda zai biyo baya fi mana alheri fiye da na gaba kada mu zo muna ƙara ma wancan Jonathan an zage shi aka ce sai Buhari yanzu ana zage shi to kuma wa zai zo a bayan sa wani iri ne shi kuma sai mun yi addu'a dole gaba za a dinga ko baya Allah ka gyara kasan mu ka gyara shugabanninmu mu ma ka gyara mu wannan masallaci naga wani abu mun sha'awa da ya bani cewa za a fada da wannan masallaci gaskiya wannan ba karamin aiki bane kuma muna addu'a ga waɗanda suka fito da wannan tsari na a ƙara fadin wannan masallaci kuma ku sani wannan masallaci zama wata babbar cibiya ce ba iya ta Abuja ba a Najeriya da ba dai ana jiye wannan masallaci da kace annu kowa ya san masallacin annu ana tsaftace shi ana kula da shi yana da committee na masana ana yadda kamar Saudiya sai zaka ji komai da tsafta da tsari kuma haka muke so dama a yi wa masallatai a daina barin masallaci da kuttun majina a daina barin masallaci ana daga abu ana bi layi layi da hula ana cewa da Allah jama'a saka kaza da hula a dinga yin masallaci mu je mu katon gida a GRA amma muka tashi masallaci sai mu dan gutsara a kofar gidanka sai ka buci wani dan abu haka sai ka ce wai masallaci ne katon gidan kuma hajiya na ciki nan kuma nan za a ce Allahu akbar inda hajiya take kato inda za a ce Allahu akbar amma ni kai jama'a mu ji tsoron Allah amma yanzu alhamdulillah kun ga yanzu wannan filin ai babba ne kuma a cikin gari mai daraja amma an haƙura da shi cewa ai wajen bautar Allah haka muke so a kashe GRA guda kato ai masallaci isasshe ai masa komitoci a tsaftace shi a tsarkake shi a wanke shi a sa masa turare kai sujjada kamar kana cikin masallacin Makka awa 24 ake wa masallacin Makka hidima mutum 20,000 suke hidima a gurin wasu kyamarori suke dubawa ladanai limamai kowa da mota jeep sabuwa kar ta liman da likitan liman da gidan liman shi yasa ba sa tari ba sa gyaran murya ba sa mura kai ka taba jin su dai su yayi mura tinda kake dogo addu'a nan da yake mana ranar katima har gajiya nake wallahi hannu na ina kokarin saukewa amma su da ya ce Allahumma ghafir lana Allahumma nake wannan baya tari baya saukewa lafiya malam yayi lafiya likita gare shi guda kafin ya shigo masallaci ya duba shi ya bada shawara ku shi yasa addini yake tafiya daidai liman ya koshi malam ka ji muryar su malam mutum gashi kishe masha Allah amma muryar sa malam kamar ta jariri kun kula da lafiyar to ba su ajin limamin ku yana tari yana mara hukun koshi kuna bayan da kuma kun bar shi rafa mai a koshi wata ran sai ya rikitar da ku ya muku raka'a 10-15 kawai kun zuwa nan masallacin da ku wallahi abin ban sha'awa wannan aikin aljanna ne kowa ya zai bada gudunmawa a wannan masallaci a fada da shi Allah ya sa albarka Allah kuma ya sa duk wanda ya sa kwaban a cikin wannan aiki Allah ya sa ya gani a mizani ranar alkiyama Allah ka hada kanmu akan gaskiya ka yafe mana kurakuran mu nan zan tsaya abinda na faɗa daidai Allah ya bamu lada inda na yi kuskure ko ne sun tuban harshe Allah ya yafe mu iyafe mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi
a ganin sai saboda lokaci ya tafi babu tambaya